الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Talata 20 ga watan Zulqa'ada, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1440, wanda ya dace ma 23 ga watan 7 shekara ta 2019. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafin mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Kitabu Tauhid Allazi Huwa Haqqullahi 'Alal Abid na Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Kafin darasi na yau, ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata. Na'am.
Kamar ya amince cewa sai ina kuma yana kawo yana da cikas da tabi shi.
Wai misali kasancewar mutum ya shiga cikin wani yanayi, wasu suka gano cewa wai mai yiwuwa sihiri aka masa. Idan ya yarda da cewa sihiri aka masa, wannan zai iya kawo tawaya a cikin tauhidin shi. A farko shi bai dacewa ka sanya cewa an maka sihiri. In rashin lafiya ta same ka, ka maida al'amarinka zuwa ga Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala cewa shine ya nufaci ka da wannan musiba, kuma babu wanda zai yaye maka banda shi. Kar ka yi kudirin cewa shi dandabo yana iya cutar da kai da daban shi, domin dandabo bai isa bai cutar da wani da daban shi sai da izinin Allah. Duk abin da ya same ka, abin da ake bukata a matsayinka na mumini, ka maida shi zuwa ga Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala cewa shi ya dora maka, kuma shi zai yaye maka. In ma su waɗanda suke fahimtar cewa sihiri aka maka ta wasu alamomi da ake gane cewa an ma mutum dabo, ba mamaki akwai alamomi da ake gane wanda aka masa dabo, da kuma alamomin da ake gane ɗan dabo, wanda mun yi bayani insha Allah za mu ambata kaɗan daga cikinsu da yiwuwa ko darasi mai zuwa kafin mu gama da kenan abin da ya shafi wannan babi. To, don haka shi abin da ake bukata mumini kawai ya sanya a cikin zuciyarsa, duk abin da ya same shi na alkhairi da abin da yake ba alkhairi ba, ya maida al'amari zuwa ga Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, domin komai a hannun shi yake. Na'am.
Mata mutum ne ya samu ɗa ta hanya da ba ta halitta ba, ko wani ɗan yana da wani haƙƙi a kai shi?
To, kace ta hanya da ba ta halitta ba, to ta wace hanya ɗa yake zamantowa naka? Ta hanyar da ya tabbata a shari'a. Duk ɗan da aka samu ba ta hanyar da ya dace a shari'ance, ba maganar a dangana shi ga wani, sai dai a dangana shi zuwa mahaifiyarsa. Don haka ɗa wanda ya tabbata naka ne a shari'ance, shine yake da haƙƙi a kanka. amma duk wanda ba a shar'ance ba danka bane ba babu wani haƙƙi na shi akan ka. Na'am. Irin su bi kaman karanta su littattafai irin wannan na waɗannan duka haramu ne bai ya halatta littattafai ne waɗanda suke na dabo an gane ko abubuwa ne waɗanda suke na dabo wanda koda kasancewar an cakuɗa su da wasu ayoyi na Al-Qur'ani da wasu hadisai waɗanda addu'o'i waɗanda suka zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to akwai wasu abubuwa na dabo a cikin su kasancewar akwai aya ta Al-Qur'ani ko wata addu'a da ta zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba ta halittar da wannan abu wanda galibi makirci ne na Yahudi littattafai ke akwai a hannun malamai waɗanda ake cewa malamai wanda da sunan cewa littattafai ne na lakari wanda akwai ayoyi na Al-Qur'ani a ciki kuma akwai sunayen aljannu da shaidanu da sauransu da abubuwa waɗanda kwata-kwata ba a san ba ma menene manufarsu a shari'anci to duka wannan makirci ne domin a kawar da hankalin wanda ba shi da fahimta ya fahimci cewa abu ne wanda ya dace da addini alhali shi ko bai dace da addini ba yayi hannun riga da addini don haka baya halatta irin waɗannan insha Allah akwai kadan daga cikin irin littattafan wanda akwai su a hannun malamai anan wanda ana kiran su da sunan cewa ai na lakani ne da wasu abubuwa su kuma littattafai ne na sihiri littattafai ne na sihiri wanda insha Allah yi wa ma ambata wasu daga cikin su darasi ne zuwa insha Allah da yiwuwa darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun gama baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na hukuncin dabo wanda in aka ce dabo a Hausa kenan ko kuma ka ce asiri wanda shine a Larabci ake kiran shi asihir kalima ce arabiya aka hausantar da ita ake cewa asiri wane yana da asiri in ka ji an ce wane yana da asiri ma'ana yana da asihir ma'ana yana da dabo kinan fadar haka ba yabo bane ba fallasa ne cewa wane yana da asiri wanda karmu manta bayani ya gabata shi dabo ya kasu kashi biyu ko mu ce sihiri ya kasu kashi biyu duk sihirin da ya kasance ta hanyar wato sanya hannu na shaidanu an gane ko wanda dan dabo yakan yi amfani da shaidanu to wannan hukuncinsa kafirci ne duk daban da ya kasance akwai shaidani tattare da wannan dabo to wannan tsantsar kafirci kamar yanda Ubangiji ta'ala ya tabbatar mana da kafircin dan dabo wanda kar mu manta aya ta gabata wadda malam ya zo da ita fadar Allah subhanahu wa ta'ala dake cikin suratul baqara ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ونجي تعالى يجي تبس سو يهود سنيسن أتكي للتابن دا النبي موسى عليه السلام يزو مصر شيشين للتابن التوراة sun yi sani sun tabbatar da cewa lalle duk wanda ya fanshi dabo ma'ana ya koyi dabo to malahu fil akhirati min khalaq alahira ba shi da rabo to dan haka wannan gaba tana tabbatar da kafircin dan dabo dan ba kowa bane za a ce ba shi da rabo a ranar kiyama sai wanda ya kafirce ma ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda a waɗannan ayoyi guda uku tun daga fadar Allah subhanahu wa ta'ala walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun minal ladhina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun wattaba'u ma tatlu ash-shayatinu ala mulki sulayman wama kafara sulayman walakinna ash-shayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون أودنا آيوي فسكا تاكي كسن شد زوا بقي وان الله يكي تبت الدى كافر چندن دو شيني أكرا شيئي ولو أنهم آمنوا دا أتي sun yi imani da ubangijinsu wata kau sun tsara dokokinsa lama subatun min indillahi khair da sun tabbatar da cewa sakamakon lada abun Allah shi ya fi alkhairi game da koyan dabo domin dabo tarkace ne na duniya law kanu ya'lamuna inda a ce sun kasance sun yi sani game da haka to da ba su zabu duniya akan lahira kaga anan cewa walau annahum amanu da a ce sun yi imani kenan wannan yana tabbatar da cewa dan dabo ba mumini bane to dan haka duk daban da ya kasance akwai sanya hannu na shaytani to wannan hukuncin sa kafirci ne domin shi dan dabo yana tare da shaytanu wanda yakan tura waɗannan shaytanu su yi masa kulle-kulle da duk wasu abubuwa domin cimma manufarsa wanda ko bayani ya gabata daman ƙarshen guri na shaytani ya zamanto ya kafirtar da mutum shine ƙarshen gurin shi game da adawar su tsakanin shi da ƴaƴan adam to dan haka shi ko shaytani baya ba bawa haɗin kai akan yi masa hidima ya cimma gurinsa sai ya gitta masa sharadin da in ya aikata ya kafirta don haka galibi shaytanu sukan sanya ɗan dabo a yi musu yanka ya ce sai an masa yanka wani lokaci dabbar da za a yanka masa ma sai ya bayyana ma bokan cewa dabba iri kaza bakar kaza ko farar kaza ko wata wake-wake da abin da ya kama da haka shi kwa yanka ibada ne duk wanda ya ma wanin Allah yanka ya kafirta domin sukan yi wannan yanka ne domin girmamawa da neman kusaci game da shi wannan shaytani to duk wanda za a masa yanka domin neman kusaci zuwa gare shi da girmamawa to wannan an daidaita shi da Ubangiji subhanahu wa ta'ala duk wanda ya daidaita wani da Allah to ya kafirta dan haka wannan shine kashi na farko kashi na biyu shine daban da ya kasance ta hanyar wasu kulle-kulle an gane ko wanda kenan babu aiki babu sanya hannu na shaytani to shi kuma wannan fasikanci ne zalunci ne ketare iyaka ne ta'addanci ne akan bayin Allah to dan haka shi wannan bai kai ba haddi wanda yake na kafirci amma shishigi ne wanda yake mai girma domin zalunci ne wanda yake babba to dan haka shine kenan malam ya zo mana da ayoyi na alqur'ani da wasu daga cikin hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke nuna mana hukuncin dabo wanda kuma daga cikin hadisan wato shine hadisin jundub wanda hadisi ne marfu illa kasancewar bi inganta ba a matsayin fada ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai ya inganta a matsayin hadisi ne mauquf ma'ana fada ce ta jundub na cewa haddu sahir darbatun bisai wato haddin dan dabo shine yi masa sara ɗaya da takobi a sare wuya an gane ko kubar dan dabo shine a sare masa kai to haka al-imamu ahmad Allah ya ji kansa yake cewa kashe dan dabo ya inganta wato daga mutane uku daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jundub sannan da Umar Allah ya kara masa yadda wanda hadisin Umar yana cikin sahih bukhari kamar yadda malamin yaso da shi ta hanyar Bashada ibn Abada yake cewa Umar Allah ya kara masa yadda ya rubuta takadda ya aika ma gwamnoninsa na cewa aniktulu kulla sahirin wa sahira duk wani dan dabo namiji da duk wata ƴan dabo mace Umar yace ku gama da su ma'ana ku kashe su shine Bashada yake cewa sai da muka kashe ƴan dabo wato guda uku to wannan ya tabbata daga Umar Allah ya kara masa yadda cewa hukubar dan dabo shine kawai a sare masa kai haka kuma Hafsa matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda malamin yaso da hadisin ita ma ta yi umarni an kashe wata kuyanga ta da tai mata damu Hafsa ta sanya aka sare mata wuya to dan haka shi dan dabo guba ne a ban kasa duk lokacin da aka cabke shi to iya abinda za a yi a sare masa kai a huta da bala'in shi da musibar shi kuma a magana mafi rinjaye in ya kyautata tuba ya zo ya tuba za a iya karɓan tubansa amma tare da cewa a masail kin da malam ya zo da su a baban mas'ala ta bakwai shine yace annahu yuqtalu wa la yustadab idan aka cance shi kawai kashe shi za a yi ba za a nemi tubansa ba an gane ko in ma ya ce ya tuba to in tuba ne na gaskiya a can zai amfane shi amma hukuncin shi kawai a sare masa wuya domin ya zame ma wasu wa'azi za mu tashi babi na gaba qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babun bayanu shay'in min anwa'i sihr qala ahmad huwa ibn muhammad ibn hanbal ash-shaybani qala hadathana muhammad ibn ja'far هو غندر قال حدثنا عوف هو ابن ابي جميل انا حيان بن العلاء قال حدثنا قبن بن قبيصة انا ابي هو قبيصة بن المخارق رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال ان العيافة والطرق والطيرة من الجبت قال عوف الإيافة زجر الطير والطرق قال عوف الإيافة زجر الطير والطرق الخط يخط بالأرض والجبت قال الحسن رنة الشيطان إسناده جيد ولي أبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه لهم المسند منه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السهر زاد ما زاد رواه أبو داود وإسناده صحيح وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سهر ومن سهر فقد أشرك ومن تعلق شيئا وكل إليه وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ملعبه هي النميمة القالة بين الناس ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا ما لم الله يجيك أنسى واتنا فتاة wannan babi ne na musamman. Abin da baban ya kunsa shine malam yace bayanu shay'in min anwa'is sihir, bayani game da wani abu daga cikin nau'ikan sihiri. Domin shi sihiri abu ne wanda yake nau'ika da dama, to shine anan malam zai bayyana mana kadan daga cikin nau'ikan sihiri. Shine yazo da hadisi wanda al-Imamu Ahmad wato ya rawaito daga Muhammad ibn Ja'far, wato shine wanda ake kiransa da suna Gundar, shi kuma daga Auf ibn Abi Jamila, shi kuma daga Hayyan ibn Al-Ala, shi kuma daga Qaban ibn Qabisa, shi kuma daga mahaifinsa shine Qabisa ibn al-Mukharik, sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya kara masa yadda. Lalle wato yaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada inna al-iyafata, wato manzon Allah yace lalle wato yin canhi game da tsuntsaye shine ake kira al-iyafa. Wadarka wato da bugun kasa, an gane ko shine jiba ce za a yi zani akan kasa a bada labarin cewa al'amarin nan ya yiwu ko ba zai yiwu ba, shine a takeice a Hausa ake kiran shi jiba ko ka kiran shi bugun kasa kenan. Sai ya ce wadiyara wato da canhi min al-jibti, manzon Allah ya ce gaba ɗayan waɗannan abubuwa uku wato suna daga sihiri. Min al-jibti min anan tabi'iyya ce ai min anwa'is sihir, suna daga cikin nau'ika na sihiri. Wanda kar mu manta a babi da ya gabata Umar Allah ya kara masa yadda ya fassara mana lafazin as-sihir, wannan al-jibit cewa ma'anarsa shine as-sihir, wanda wannan ana kiran shi at-tafsiru bil misal akan fadar Allah subhanahu wa ta'ala alam tara ila alladhina utu nasiban min al-kitabi yu'minuna bil jibti wa taghut. Umar Allah ya kara masa yadda yace al-jibit yace as-sihir, wa taghut yace ash-shaytan. To shine yace innal iyafata, wato lalle wato canhi game da tsuntsaye, wanda shi lafazin iyafa ainihi a larabci shine wato zajiru tsayir littashaum aw ittafaum, ma'ana tsawatar da tsuntsaye domin canfa wani abu ko kuma yin arashin cewa abin nan zai yiwu akwai alkhairi a cikinsa, wanda yana daga cikin ka'idodi a gun Larabawa, wanda ta hanyar wannan suke yin diba. Idan mutum ya sa wani al'amari gaba, misali ko aure ne zai yi, ko bulaguro ne zai yi, ko wata kasuwa ce, ko wani al'amari dai wanda yake a gunsa mai mahimmanci dai zai aikata, to baya gabatar wannan al'amari wato sai ya je ya tarar da wata itaciya wanda take da tsuntsaye a kanta, waɗannan tsuntsaye sai ya firgitar da su. Idan suka tashi suka yi ban hannun dama, sai ya ji daɗi ya yi murna ya ce wannan al'amari akwai alkhairi, sai ya bashi gaba, kenan akwai sa'a a ciki. In suka yi wajen hagun sai ya ja da baya ya yi kudirin cewa wannan al'amari babu alkhairi a cikin shi, babu alkhairi babu sa'a a cikin shi. An gane ku? To shine Ibn al-Usaymin Allah ya ji kansa yake cewa ban yi sani ba, shin in sun yi gaba taka burki zai yi ko kuma sake tsawatar da tsuntsayen zai yi ga cewa dama za su yi ko hago shi dai ka'idar su in suka yi dama akwai alkhairi in suka yi hagun babu alkhairi to wannan shine ake kira da al-iyafa an gane ku al-iyafa me yasa anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa yin haka wato yana daga cikin dabu saboda wani al'amari ne koyayye al'amari ne koyayye shi ko daman kalima ta asir kamar yanda bayani ya gabata a yare na larauci ma khafiya wala dufa sababu duk abin da ya kuya sababin sa ya kuyi ba a iya gano shi to wannan shine ake kira da to dan haka kasancewar kaga kasancewar dan tsuntsaye sun yi wajen dama a ce akwai alkhairi ko sun yi hagu a ce babu alkhairi wannan al'amari ne koyi domin sanin akwai alkhairi a cikin abu ko babu alkhairi a cikin shi al'amari ne na gaibi shi ko gaibi abu ne wanda yake kwanta da ubangiji subhanahu wata'ala qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsu haka yace walillahi ghaibu samawati wal ardi haka yace wa ma kana Allahu li yudli'akum ala al-ghaib haka yace kuma alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasul haka ce yace wa inda huma fatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa to dan haka maganar cewa tsuntsaye an firgitar da su sun yi wajen dama akwai alkhairi ko sun yi wajen hagun babu alkhairi wannan canji ne shine ake kiran shi al-iyafa an gane ko nau'i ne wanda yake na diba a cikin larabawa tun a jahiliya suke to shine anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innal iyafata wato lalle wato tsawatar da tsuntsaye domin sanin cewa akwai alkhairi a cikin al'amari ko babu alkhairi manzo Allah yace wato yana daga cikin dabo na biyu sai yace watar wato da shine bugun kasa kamar yanda Auf ibn Abi Jamila ya fassara mana wannan hadisi sai yace al-iyafa zujurun bai yace in aka ce al-iyafa shine tsawatar da tsuntsaye daga kan itaciya domin a gane cewa akwai alkhairi ko ba alkhairi wadar sai yace al-khatu yukhatu bil ard idan aka ce addar yace zane ne wanda ake zanawa akan kasa shine kenan bugun kasa da ake wanda za a yi zane akan kasa wani zanen zaka ganshi kamar san bishiya da abin da yake kama da haka ta hanyar wannan zane wai za a baka labarin abin da zai wakana nan gaba a ce maka abin nan akwai alkhairi a cikin sa ko a ce ba alkhairi a cikin sa ko a ce abin nan zai yiwu ko a ce ba zai yiwu ba kaga anan menene ake nihi shine bincike game da ilimi na gaibi domin duk abin da zai zo daidai da saygon daya sunan shi gaibi sanin shi ko yake banta ga ubangiji subhanahu wataala sabin sanin abin da zai wakana ko baya kasancewa sai ta hanya daya daya shine wahayi na Allah subhanahu wataala wahayi ko ba kowa Allah yake ma sai manzannin sa sai annabawa da manzanni su kadai ne Allah yake musu wahayi ya ba su labarin cewa nan gaba abu kaza zai wakana kuma abinda suka bada labari wannan dole ne ya tabbata domin annabawan Allah masu gaskiya ne ba sa fadar abu sai da wahayi na Ubangiji subhanahu wataala to dan haka kaga shi ma wata hanya ce ta wani abu wanda yake koyayye ta yaya ta hanyar zana kasa za a ce maka al'amari kaza yayi ko ba zai yi ba to dan haka shi ma wani nau'i ne wanda yake da sihiri shine yace wadar sai yace wadarku sai yace al-khattu yukhattu bil ard yace wani zane ne da ake zanawa wato a ban kasa to akwai wani hadisi wanda hadisi ne ingantacce yana cikin sahihu muslim wanda wasu suke fakewa da shi domin halitta ma kansu abinda Allah ya haramta ma'ana halitta wato diba shine zane bugun kasa hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bada labarin cewa wani annabi daga cikin annabawa ya kasance yana zani akan ƙasa. Manzon Allah sai yake cewa faman wafaqa khabbuhu khabbahu fa huwa zaka au kama qala, duk wanda zanansa yayi dace da na wannan annabin fa huwa zaka. Manzon Allah yace to shine abinda ake nihi ma'ana ya dace. An gane ko shine yace faman wafaqa khabbuhu khabbahu sai yace fa huwa zaka. To kasancewar wannan hadisi hadisi ne ingantacce. To malamai sun bada amsa ta fuska biyu ga wanda yake kafa ga hujja da wannan hadisi domin halitta wato bugun ƙasa. Fuska ta farko, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rataye wannan al'amari da abinda saduwa zuwa gare shi kwata kwata baya yiwa. Me yasa? Domin cewa faman wafaqa khabbuhu khabbahu sai ce fa zaka, duk wanda zanansa yayi dace da wannan na annabi yace fa huwa zaka. An gane ku? To anan abinda muke so mu gane, cewa duk wanda zanan shi ya dace da na wannan annabi, to ta ina zaka tabbatar da cewa naka yayi daidai da wannan da na wannan annabi? Ta wace hanya za ka iya ganewa? Kaga sanin abinda annabawan Allah suke ciki bai kasancewa sai ta hanyar wahayi. Kai su kansu annabawan da suka gabata, ta ina muka san da cewa akwai annabuwa ne, akwai annabuwa ne? Ta hanyar wahayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo mana da shi, shine Al-Qur'ani. Ta nan muka sani sunayen wasu annabawa irin su annabu Nuhu, su annabu Hud, su annabu Salih, su annabu Shu'aib, su annabu Musa, su annabu Ibrahim, su annabu Isma'il, su annabu Ishaq da sauransu. Ta hanyar wahayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo mana da shi muka san sunayen waɗannan annabawa. To ta hanyar da zaka san cewa abinda ka zana ya dace da na wannan annabin sai ta hanyar wahayi. To ta ina zaka san cewa naka ya dace da shi? Kaga al'amari ne wanda kwata-kwata baya iya yiwuwa. Da haka manzon Allah ya rataya wannan al'amari, yake cewa faman wafaqa khabbuhu khabbahu fa huwa zaka. Sana al'amari na biyu, shi wancan annabin Allah da yake wannan zane yana zana wannan abin ne ta hanyar wahayi na Ubangiji subhanahu wata'ala, domin Allah ya sanar da shi wasu alamomi na abubuwan da ke kasancewa ta hanyar wahayi. Kenan wannan kwa kenan wahayi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda kuma wannan yake banta da annabawan Allah. Su kuwa waɗannan abinda su ɗan dabu suke zanawa, wahayi ne wanda yake shaidani. Shaidani ne yake musu wahayi, ya nuna musu cewa abu kaza ya yiwu ko abu kaza ba zai yi ba. Shi kuwa wahayin shaidani wasi-wasi da yake saka ma bawa a zuciyarsa. In sun yi wannan zanen, sun zana shaidani, sai ya musu wahayi ya saka musu a cikin zuciyarsu cewa abin nan zai yi ko kuma abin nan ba zai yi. Kuma wanda galibi da mun kawai ba komai suke ganowa ba, illa kasancewar hankalin mutum suke fuskanta ina ya karkata. Amfani ne suke da hankalin mutane, kamar yadda wani yake tabbatarwa ya ce wallahi ba abin da muke gani. Ya ce illa kasancewar kawai in mutum ya zo hankalin shi muke fuskanta, muga ina ya karkata. To dan haka wannan hadisi hadisi ne tabbatacce, amma a cikin shi babu dalilin da ke halitta wato bugun ƙasa. Bugun ƙasa nau'i ne daga cikin wanda yake diba, ma'ana nau'i ne wanda yake nasihi. To shine anan wato yace, wato shine yace wadarku, wato Auf ibn Abi Jamila yace abinda ake nihi da aftar sai yace al-khaw yukhaw bil ard, wato zani ne da ake zanawa akan ƙasa. Alba'u anan bi ma'ana ala, ay alal ard, zani ne da ake zanawa a ban ƙasa. To wanda su ɗan diba suna da hanyoyin su na daban, wanda wani zaka ga wasu zani ne yake, wasu kuma wasu harfa ne yake rubuta, wani kuma zaka ga kawai wani zani ne yake kaman sambushiya da abin da yake kama da haka. Ta hanyar nan sai su yi wani lissafin su ce abin nan ya yiwu ko abin nan ba zai yiwu ba abin nan akwai alkhairi a cikin sa ko kuma abin nan babu alkhairi a cikin sa to ta koma yaya aka yi shi to wannan wato sunan shi wato dabu sirri to sai yace wal jibit shi kuma ma'anar al jibit ala al-hasan al-hasan ibn abi al-hasan al-basri shi ko sai yace rannatu shaytani in aka ce al-jibit yace wahayi ne na shaytani wahayin shaytani shine wato al-jibit ma'ana abin da yake saka ma bawa yake jefa masa a cikin zuciyar sa wato na wasu wasu an gane ko ta hanyar irin waɗannan abubuwa na cewa abu kaza zai yi ko kuma abu kaza ba zai yi ba ta irin wannan hanyoyi yace wannan shine ake kiran shi aljibe to dan haka irin waɗannan abubuwa ne duk wani nau'i wanda yake na diba to wannan nau'i ne wanda yake na sirri wanda in ka dauka su bokaye galibin diban su sukan yi wani lokaci da diyan wuri an gane ku wani bokan shi kuma zane ne zai maka aban kasa akan kasa irin yanda wasu malamai suke yi wani ya zo ya zuba ruwa a cikin kofi a sanya yaro ya leka wai za a yi magana da wani aljani zai ba da labari abin nan ya yi ko ba zai yi ba wani kuma wani aljani ne a cikin madibi za a yi magana da shi wanda hanyoyi ne waɗanda suke na daban waɗanda suke dukkansu nau'ika ne waɗanda suke na sihiri da wanda kuma zai zo ya baka tabzi sai ya ce ka rike idan ka rike sai ya yi wani lissafin sa a ƙarshe wanda ka kama ta nan wai zai iya ganewa cewa abin nan da ka sa gaba akwai alkhairi a cikin sa ko babu alkhairi a cikin sa shine abin da wai suke lissafawa idan ka kama dan tabzi daya sai ya fara lissafi tun daga farkon ladaniyar kenan Allahu Muhammadu Jibrilu Shaytan Allahu Muhammadu Jibrilu Shaytan wanda ka rike in ya fado akan Allahu ko ya fado akan Muhammad sai a ce to abin nan yayi akwai alkhairi a cikin sa in ya fado akan Jibril sai a ce to sai an yi aiki sai an dan shafa ma in ya fado akan Shaytani sai a ce to kwata-kwata bai yi wai ta hanyar nan shine za a baka labari abin yayi ko ba zai yi ba to dan haka wannan duka nau'ika ne waɗanda suke na sihiri na dawo an gane ku duk wani nau'i wanda za a yi diba a baka labari a ce abin nan yayi ko ba zai yi ba ko kuma a ce maka abin nan akwai alkhairi a cikin sa ko babu alkhairi to wannan nau'i ne wanda yake na dawo kuma gasgata irin waɗannan kafirce ma alqur'ani ne wanda Allah ya saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzon Allah ya faɗa kuma zuwa gunshi dan diba da zaran ka je gunshi ka tambaye shi ba tare da ka gasgata shi ba sallah ta kwana 40 ba a amsa kamar yadda hadisi yake cikin sahihu muslim duk wanda ya tambayi dan diba manzon Allah yake sallah ta kwana 40 ba a amsa in ko ya gasgata shi to ya kafirce ma alqur'anin da aka saukar ma annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam to dan haka shine anan kenan ya kawo mana misali yace afdar abinda ake nihi da afdar sai yace al-khattu yukhattu bil ard zane ne da ake zanawa a ban kasa to duka ba komai ba yake kai mutane zuwa wannan al'amari illa jahiltar karantarwa addini iya abinda addini ya karantar da mu duk lokacin da mutum ya sanya wani al'amari mai muhimmanci gabansa to kada ya fada ya tinkari wannan al'amari ga dangadan face sai ya ba Allah zabi ya nemi zabi a gun Allah subhanahu wa ta'ala game da wannan al'amari shine ake kira salatul istikhara sallah ta istikhara zaka yi raka'a biyu kai wannan addu'a kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar ita ce Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al'azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta allamul ghuyub har izuwa karshen ta zakai wannan addu'a shine Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al'amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri faqdirhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi wa in kunta ta'lamu anna hadha al'amra sharrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri fasrifhu anni wasrifni anhu wa qadir li al-khaira haythu kana thumma ardini bihi bakin addu'ar kenan zakai wannan addu'a kuma zaka iya maimaita ta su uku kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke maimaita addu'a su uku wannan shine zaka ba Allah zabi in ka tinkari wani al'amari wanda yake mai muhimmanci aure ne kake nema ko bulaguro ne zaka yi ko kasuwa ce zaka yi to sai dai mu san da cewa ita istihara tana kasancewa ga duk wani al'amari wanda aka jahilci alkhairin shi da sharrin shi wanda aka jahilci alkhairin shi game da sharrin shi to duk abin da yake mai muhimmanci wanda ka jahilci alkhairin sa game da sharrin sa to shine ake yin istihara amma duk abin da ya kasance alkhairin sa a bayyane yake ko sharrin shi a bayyane yake to wannan ba buƙatar yin istihara ba magana da istihara shine muka yi misali muka ce yanzu wani ya biya maka haji sai ka ce sai na yi istihara na gani kaga alkhairin ta a bayyane yake to haka abinda ka fahimci sharrin shi gaya a bayyane yake shi ma wannan baya buƙatar istihara baya buƙatar istihara to dan haka ita kuma wannan istihara bata kebanta ba da dare cewa sai in mutun zai kwanta zai a cikin tsawon yini da dare a kowane lokaci zaka iya yin wannan raka'a biyu kuma ita wannan nafila tana daga cikin zawatul asbab ko da yamma ko bayan asuba kana iya yin ta domin kai wannan addu'a an gane ko ba sai za a kwanta ba kasancewar sai in za a kwanta kuma wannan hallo wani nau'i ne na surkulle wanda wai sai a ce wai in Allah wannan al'amari in alkhairi ne in ga fari ko tsanwa in sharri ne in ga baki ko ja to ba manzon Allah ya faɗa ba wannan wani toge ne ga Ubangiji subhanahu wataala an gane ku sannan kasancewar kuma ita wannan istihara sai ya zamanto wasu malamai sun dauka na cewa wai sai ka ji mutun ya tafi wajen malam wai a mun istihara a diba mun wannan al'amari sai ya ce to gobe ka dawo wai yau cikin dare zai yi gobe da safe zai kamar wanda ana masa wahayi a cikin dare wai sai da safe in ka zo sai ya baka labarin cewa al'amarin nan akwai alkhairi a cikin shi ko kuma babu alkhairi wai yayi istihara diba dai ai ba wahayi ba ake masa gane ko ba wahayi ba ake masa in dai istihara ce a shar'ance wani bayyana wani kowa shi zai ma kansa in ma baka iya addu'ar ba in kai nafila raka'a biyu sai ka ce ya Allah kai kake da sani ni ba ni da sani kai kake da iko ni ba ni da iko akan komai ya Allah wannan al'amari da na sa gaba in alkhairi ne wato a addini na da rayuwata da karshen al'amari na ya Allah ka kaddara mishi in ko wannan al'amari sharri ne a addini na kuma sharri ne a rayuwata sharri ne a karshen al'amari na ya Allah ka juyo min da shi ka canza min abin da yafi shi alkai ka dan daga cikin abin da addu'ar ta kunsa kenan na ma'ana kenan domin ita addu'a ba sai da larabci ba da kowane yare zaka iya yin addu'a ka roki ubangijinka subhanahu wataala to jahiltar wannan karantarwa ta addini ita ce take kai wasu zuwa bokaye da indiba an gane ku to shine anan kenan ya bayyana mana kadan daga cikin nau'ikan diba yace da aka ce al-dharb sai yace al-khattu yakhattu bil ard yace zane ne da ake zanawa a ban kasa domin wai bincike game da ilimin gaibu a baka labarin cewa abin nan ya yiwu ko ba zai yi ba bakin kenan iya abin da shi Auf ibn Abi Jamila ya fassara mana waɗannan kalmomi biyu al-iyafatu da al-dharb sai malam yace wal-jibit shi kuma kalima ta aljibin qala al-hasan al-hasan ibn abi al-hasan al-basri sai yace rannatu shaytan wato wahayi ne na shaytani an gane ko wahayi ne wato na shaytani shine ake kira kenan da wato aljibin in aka ce ranna wato shine kara kamar misali karan waya ana kiran shi ranna to shine yace rannatu shaytan ai wahayi ne na shaytani ma'ana abin da yake jefawa a cikin zuciyar bawa na wasi wasi game da binciken kenan wasu al'amari waɗanda suke na gani shine malam ke faɗa isnaduhu jayyid yace danganan wannan hadisi kyakkyawa ne illa kasancewar hadisin ta bangaren isnadi bai inganta ba hadisi ne gari amma kalimo ma'anar matanin akwai hadisai waɗanda suke ingantattu wanda sun kunshi ma'anarsa an gane ko wanda sun kunshi ma'anarsa kenan ma'anar matanin hadisin yayi daidai da kenan qawaidul usul ma'ana waɗanda suke na asalin shari'a kenan akwai hadisai da ayoyi na alqur'ani wanda suka kunshi ma'anar shi wannan hadis wanda matanin ya kunshi ma'anarsa wanda kar mu manta bayani ya gabata malan yakan zo da hadisi da'ifi wani lokaci amma ba dan dogaro akan shi ba tare da cewa asalin abinda ya tabbata akan shi shine kenan nassi na alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke ingantattu dan haka kenan shi hadisin ta bangaren sanadi bai inganta ba hadisi ne da'ifi amma ma'anarsa kenan ma'ana ce ingantacciya domin waɗannan abubuwa suna daga cikin nau'ika waɗanda suke na dabu shine sai ya ce wali abi daud wato naga al-imamu abu daud da al-imamu nasa'i da ibn hibban al-busti a cikin littafinsa ingantacce lahumul musnadu minhu wato suna da wato hadisi wanda yake an gane ko da danganan sa minhu daga shi kenan wannan sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato wannan kabisa wato ibn al-bukhari ko kuma minhu game da shi wannan hadisi kenan wanda ke bayani game da nau'ika waɗanda suke na dabo sannan mana yazo da hadisi na abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda ke faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mani katabasa shu'batan minan nuju manzon Allah yace duk wanda ya dusani wani yanki wato na ilimin taurari lafazin iktabasa an ciro shi ne daga al-iktibas wanda lafazin al-iktibas an ciro shi ne daga al-qabas idan aka ce al-qabas shine bakin wuta iktibas kenan neman dusanar haske na wuta an gane ko yawma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladina amanu duruna naqtabis min nurikum idan aka ce iktibas kenan neman dusanar haske to me ake nihi anan man iktabasa ay ta'allama wanda ya nemi sanin shu'batan wani yanki minan nujumi wato na ilimin taurari manzo Allah yace faqad iktabasa shu'batan min as-sir tabbas wato ya dusani wani yanki wanda yake na dabu zada ma zada manzo Allah yace ya dada ma kansa wato sanin dabo ma zada matukar ya kutsa a cikin neman ilimin taurari kenan yana ƙara kutsawa a cikin ilimi na taurari yana dada ma kansa wato sharri da bala'i wato na dabo wanda shi wannan suna kiran shi ilmun nujum sanin taurari wanda shi sanin taurari ya kasu kashi akwai wanda yake halak ne akwai wanda yake kuma haramu ilimin taurari wanda yake haramu shine ta hanyar sanin gudowar tauraro ko haduwar su ko kuma gushewar shi daga wuri kaza ya koma wuri kaza game da abinda wato zai faru a ban kasa an gane ko dangane da abinda zai faru a ban kasa shine kenan shi ilimin taurari kenan shine ake cewa huwa al-ilmu alladhi yustadallu bihi ala al-hawadis al-ardiyya ala al-hawadis al-ardiyya wato wani ilimi ne wanda suke jagora da wannan ilimin wai akan sanin abin da zai faru a ban kasa abin da zai kasance dan haka zaka ji su masu ilimin taurari suna fada idan aka haifi da in a lokacin da wani tauraro yahudo ne sai su ce to wannan da zai zamanto ma'azirci ne a rayuwarsa zai zamanto mai sa'a ne komai zai same shi a cikin sauki ba tare da wahala ba wanda aka haife shi a lokacin hudowar tauraro kaza shi kuma wannan zai zamanto matsiyaci a rayuwarsa komai sai ya wahala bayan da za a yi shi dadi a rayuwa ko kuma kasancewar in tauraro kaza ya gamu da tauraro kaza to abu kaza zai faru a ban kasa ko kuma in tauraro kaza daga wuri kaza ya koma wuri kaza to abu kaza zai faru su ce abu kaza zai faru shine suke cewa bana za a yi kaza ko za a yi wata damuna ko za a yi wani bala'i za a yi menene duk ta hanyar wannan ilimi na sunan taurari suke bada irin wannan labari wannan ilimi ne wanda wasu sun kutsa sun shahara a cikin shi to irin wannan ilimi haramu kamar yanda shi tauraro ba shi da alaka da abin da ke faruwa a ban kasa abin da ke faruwa a ban kasa gaibu ne sani ne wanda yake banta da Ubangiji subhanahu wataala dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana cewa yin haka wani nau'i ne na kafirci an gane ko illa kasancewar kafirci ne wanda bai kai babban kafirci ba bai halattar da jinin mutum da dukiyarsa kuma ya fitar da shi daga cikin musulunci kamar yanda wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallaci sallar asuba anan dawa wanda ake kiran shi Hudaybiya yana kusa da Makka inda aka yi sulhu da kafiran Quraishawa a shekara ta 6 da Hijira lokacin da suka hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shiga Makka to anan manzo Allah ya sallaci sallar asuba da jama'ar sa kamar yanda Zaid ibn Khalid al-Juhani ya rawaito wannan sallah ta asuba manzo Allah ya yi ta bayan an kwana ana ruwa a cikin dare shine ya ce ala isri sama'i minal layl an gane ko an kwana ana ruwa da aka gama sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya fuskanto sahabbansa sai manzo Allah yake cewa da su a taduruna ma za qala rabbukum shin ko kun san abinda ubangijinku ya faɗa suka ce Allahu wa rasuluhu alam Allah da manzansa suke da sani manzo Allah sai ya ce qala Allahu azza wa jal ubangiji mai girma da daukaka ya faɗa asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir Ubangiji ta'ala ya ce bayina sun wayi gari kashi biyu wani na imani da ni wani kuma na kafirce ni Ubangiji ta'ala ya ce fa amma man qala mu'irna bi nau'i kaza wa kaza fa zalika kafirun bi wa mu'minun bil kawkab duk wanda ya ce an mana ruwa da tauraro kaza da tauraro kaza to wannan shine mai kafirce mun kuma mai imani da tauraro wannan zai ce a ai tunda tauraro kaza ya kama yanzu ruwa ya sauka kamar yanda su masu wannan ilimin taurari akwai wata tauraro da suke kiranta wai jabaha cewa in ta kama to yanzu ruwa ya sauka kaga wannan kafirci ne domin jingina ni'imar Allah subhanahu wataala ne zuwa wata halitta daga cikin halittunsa jabaha ta isa ta zo da ruwa ba ta isa ba kamar yanda ake cewa ai daga uti ya kama ruwa ya zo uti bai isa ba ya zo da ruwa Allah shi yake zawwa da ruwa kawai iya abinda zaka iya fada watan ut zamani ne wanda yake na saukar ruwan sama za lokaci ne wanda yake na saukar ruwan sama amma cewa in uti ya kama ruwa zai zo kenan wannan ka dangana wannan ni'ima ta Ubangiji subhanahu wataala zuwa wata halitta daga cikin halittunsa to wanda yin haka butulci ne kafirce ma Ubangiji subhanahu wataala ne amma ba laifi ka bada labarin cewa watan ut zamani ne wanda yake na saukar ruwan sama, zamani ne kenan tsakiya ce ta damuna, lokaci ne wanda yake na saukar ruwan sama. So nawa utkin yake kamawa Allah ya tsaye da ruwan shi. To dan haka shine anan yace duk wanda yace an mana ruwa a sababin hudowar tauraro kaza da tauraro kaza, Ubangiji Ta'ala yace wannan shine mai kafirce mu kuma shine mai imani da tauraro. Sai yace amma wa amma man qala mudirna bi fadlillahi wa rahmatihi, duk wanda yace an mana ruwa da kyautar Allah da jin kansa, manzo Allah yace fa zalika mu, Ubangiji Ta'ala yace fa zalika mu'minun bi wa kafirun bil kawkab, wannan shine ke imani da ni kuma shine ke kafirce ma tauraro. To dan haka wannan hadisi yana nuna mana haramcin wannan ilimi na taurari domin sanin abin da zai faru a ban kasa, domin neman sanin abin da zai faru a ban kasa. Dan haka annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man iktabasa shu'batan minan nujum, duk wanda ya nemi sanin kan gane ko iktibas neman haske kenan, me ake nihi neman ilimi ana ai man ta'allama, duk wanda ya nemi sanin wani abu daga cikin ilimin taurari domin sanin kasancewar abin da zai faru a ban kasa, manzo Allah yace fa kadi tabassa shu'batan minas sihir, tabbas wato ya nemi sanin wani yanki na dabu kenan, nau'i ne daga cikin nau'ika wanda yake na dabu. Ilimin taurari kashi na biyu wanda ke halatta shine domin sanin wato lokata waɗanda suke na sallah, an gane ko, domin sanin lokaci da kuma sanin wato shine jahohi inda mutum yake fuskanta, kamar yanda Ubangiji Ta'ala ya tabbatar mana da halaccin wannan a cikin suratul Nahl, wanda yana daga cikin ni'imomin da Allah ya jaddada mana. Akwai al'alamatul ardiyya, akwai al'alamatus sama, wannan samawi jawiya kenan. Al'alamatul ardiyya wadda ni'ima ce daga cikin ni'imomin Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala shine kamar da yake cewa wa alqafil ardi rawasiya antamida bikum wa anharan wa subulan la'allakum tahtadun wa alamat sayce wa bin najmi kum yahtadun, shine yace wa alqafil ardi rawasiya antamida bikum, Ubangijin ku shine ya jefa duwatsu a ban kasa suka zame mata turaku dan kada ta yi raurawa da ku, wanda ta hanyar duwatsu wato mukan gane wasu garuruwa. In ka isa dutsi kaza sai ka ce ai ka isa gari kaza, yanzu misali mutumin da zai tafi Niyami da zaran ya isa wani dutsi kafin anan sai ya ce to ai mun kusa zawa dogon dutsi, kaga wannan duka suna daga cikin al'alamatul ardiyya, ta hanyar waɗannan duwatsu mukan sani inda muka dosa. Yanzu misali mutumin da yake yace ya mai zaya in ya kama hanyar jifa in bai ga irin wannan dutsi ba zai tabbatar da cewa ya kuskure ma hanya, kenan alamar cewa ka kama hanyar ya mai in kai yamma kenan ka tarar da wannan dutsi da abin da ya kama da haka. To waɗannan duwatsu da Allah ya jefo su a ban kasa wannan alamomi ne wanda Allah ya sanya su domin mu gane inda muke dosa, daga wuri kaza in kana so gari kaza kenan wuri kaza za ka ga alamar da za ta nuna ma kenan ka fuskanci inda za ka. Sai yace wa anharan, wato da kuramu da Allah ya keta su a ban kasa, dukkan su wannan alamomi. Sai yace wa subulan, wato da hanyoyi, la'allakum tahtadun, dan ku shiryu zuwa inda kuke nihin zuwa. Sannan sai yace wa alamat, da wasu alamomi waɗanda suke na daban. Sai yace wa bin najmi hum yahtadun, wato ta hanyar taurari ne hum yahtadun, Ubangiji Ta'ala yace bayina suke shiryuwa zuwa inda suka dosa. Yanzu wanda yake tafiya a cikin sahara, misali a cikin duhun dare, ta ina yake gane cewa kudu yake yi ko arewa yake ko gabas yake yi ko yamma yake? Sai ta hanyar taurari, mutumin da yake tafiya a cikin duhun dare a cikin sahara. Haka wanda yake tafiya a cikin teku a cikin duhun dare baya sanin inda ya dosa, gabas yake ko yamma yake, kudu yake ko arewa yake, sai ta hanyar taurari. Kuma ta hanyar waɗannan taurari kafin a zo ci gaba na agogo ake gane sa'o'i waɗanda suke na dare. In tauraro kaza kaga ya hudo a lokaci kaza, to sa'a ta kaza ce, ko kuma tauraro kaza daga wuri kaza in yaje wuri kaza to wannan sa'a ta kaza ce to ta hanyar nan ake gane kenan lokata kuma ake gane wato inda aka dusa to shi wannan ilimi matsayin shi halaka ne akwai lokacin da yake zama ma wajibi domin mutun ya gane alƙibla domin akwai tauraron da kullun shi kawai a alƙibla yake in ka ganshi kawai a gaba sai ke baya gusawa daga akwai tauraron da a cikin dare baya hudowa sai lokaci kaza akwai lokacin da tauraro kaza in ka ga ya gusa ya koma wuri kaza to an kai lokaci kaza kafin a zo ci gaba na agogo ta hanyar nan suke gane sa'o'i na dare kuma ta hanyar nan matafiya a cikin sahara da cikin teku suke gane inda suka dosa shi wannan ilimi matsayin shi halaka ne an gane ko dan haka dukkan su wannan kenan da taurari da rana da wata ba su da sanya ba su da wata alaka dangane da abin da yake faruwa wato abin kasa dan haka kenan in aka ce ilimin taurari wanda ya haramta kenan wanda za a bada labari game da abin da zai faru a ban kasa cewa wani ma'azirci ne a rayuwarsa domin an haife shi a lokacin da tauraro kaza ya hudo ko kuma wani ba shi da sa'a a rayuwarsa domin an haife shi a lokacin da tauraro kaza ya hudo ko kuma tauraro kaza ya hudo bana akwai kaza akwai bala'i kaza ko kuma tauraro kaza ya hadu da kaza abu kaza zai faru to wannan dukkan shi wannan haramun ne nau'i ne wato daga cikin nau'ika wanda yake na sihiri shine anan kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ittabasa shu'batan minan nujum duk wanda ya dusani ya nemi sanin shu'batan wani yanki in aka ce shu'ba kenan kibaa ko kuma ka ce afa'ifa kamar yadda can ubangiji ta'ala yace waja'alana kum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu shu'ub jam'i ne na wato shu'uba in aka ce shu'uba kenan yanki ko kuma ka ce shu'ub jam'i ne na sha'ab in aka ce sha'ab kenan ma'ana wani yanki kabila kenan wanda shi sha'ab ya wuce kabila kenan kamar yanki ne na jama'a kamar yanzu misali in aka ce sha'abun Niger kaga ana nihi kenan mutanen Niger kenan mutanen Niger kuma kabilu ne daban-daban wanda shi sha'ab ya wuce kabila shine yace shu'uba ma'ana mani katabasa shu'ubatan wato duk wanda an gane ko shi shu'uba jam'un shi shine shu'ab shu'ab kamar yanda yace al-imanu bi'an wa sab'una shu'uban sai yace wal wannan wal haya'u shu'batun min al-iman al-imanu bi'un wa sab'una yace wannan shu'uban sai yace wal haya'u shu'batun min al-iman shine yace man ittabasa duk wanda ya dore ne musanin shu'batan wani yanki min al-nujumi wato na ilimin taurari manzo Allah yace faqad ittabasa shu'batan min as-sirr tabbas ya ne musanin wani yanki wato na dabo sai yace zada ma zada yana dada ma kansa kutsawa a cikin dabo matukar yana dada ma yana neman dadi wato game da ilimin taurari wato al-imamu Abu Dawud wato shi ya rawaito wannan hadisi wa isnaduhu sahihun yace danganan sa wato ingantacce ne a takance shi wannan hadisi wasu daga cikin malamai kenan sun kyautata danganan sa cewa hadisi ne sahihi kamar yanda al-Imam an-Nawawi da Hafizul wannan da wato al-Imam al-Iraqi haka na al-Imam az-Zahabi duka sun inganta wannan hadisi sai yace walin nasa'i naga al-Imam an-Nasa'i min hadisi Abi Hurairah radiyallahu anhu wato ta hanyar Abu Huraira Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man aqada uqdatan duk wanda ya kulla wani kulli kuma nafasa fiha sannan yayi busa a cikin kullin ya tofa wani yayi busa faqad sahara manzon Allah yace yayi dabo wa man sahara duk wanda yayi dabo fa faqad ashraka wato yayi shirka da ubangijinsa wa man ta'allaka shay'an duk wanda ya rata ya zuciyarsa da wani abu yayi ruku da shi wukila ilaihi za a wakilta shi zuwa wannan abin da yayi ruku da shi karin bayani akan wannan hadisi insha Allah zai zo a darasi na gaba nan ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.